أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan rana ta Juma'a wanda yau biyu ga watan Ramadan, hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda kuma ya dace da 24 ga watan uku miladiya 2023. Muna cikin suratul Zukhruf. Wannan ayoyi an karanta su jiya, mun soma bayani akan su lokaci mana halin nasa. Wannan aya wadda aka karanta a halin yanzu, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ دَكُمَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي دَوَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً سُنِي بَيَانٍ مُّ يَكَثَنْ تِي أَكَنْسُ. الله سبحانه وتعالى كتوى وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً. من يبيان سوى إذا مكي لأكري أتكي وانا سياجي أكوي ضميري قدابي أكوي ضميري بارزي أكوي مستتري. وَجَعَلَهَا دَوَلَ جَعَلَ فِئِلِي مَاضِينِ سِكَاسَ مُهُوَ وَنَّ شِنِي فَائِلِي. تو ونن ضميرين شيني ما لمي سكي ساباني أئنائكي كوماوا. من سوما بياني أجيتيا وإن سودك كما لمن تفسيري سكتي ونن ضميري مستتري ينا كوما وزواق إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تو وَجَعَلَهَا sai ya sanya ita wannan ma'ana da yace innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani, kenan ma'anar ta la ilaha illa Allah, babu abin bautatawa da cancanta sai Allah subhanahu wata'ala. To kenan sai ya sanya ita wannan kalmar shahada, kaman can inda Allah yake cewa id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. سوداك إتا ونن كلمة سيي وسية غيا إنسا. توسما لميسا كتي إتا أكي نفي كمشيشيني فائلين. وسكا تي وجعلها سيشي الله سبحانه وتعالى يسكتا. ونشيني رأي الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه. يتي ونن الجعل إن shi dhamirin mustatiri yana komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala. Allah sai ya sanya kalmar tauhidi ta zamo abashar'antawa a rayuwar Ibrahim alayhi salam da ƴaƴansa da jikokinsa da matattabakunnansa har zuwa lokacin manzo alayhi salatu wassalam. Domin a cikin larabawan jahiliya akwai bakaya dini Ibrahim, wani ƙurbushi na addinin Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Idan ka kalli waƙe-waƙe irin su Zuhair ibn Abi Sulma, zaga akwai kalmomi da suke nuna tauhidi. Daga cikin kalmominsa, ala kullu shay'in ma khala Allah batilu, kage yace ala ku saurara, kullu shay'in duk wani abu da yake ban kasa ma kalallahu, inda ba Allah bane batilu, to wannan abun gangan ne wannan abun za a neme shi a rasa kaga wannan kalma ce da take nuna addini kalma ce da take nuna ainihin tauhidi to akwai irin wayannan kalmomin a cikin waƙe-waƙen larabawan jahiliya wanda suke nuna samuwar Allah subhanahu wataala da kuma wajibcin kadaita shi da bauta to sai wasu malamai suka ce kenan damiri mustatiri yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala to sai yace waja alaha ha to wannan kuma fa'ulun bihi ne to wannan ha din shi kuma zuwa ga me yake komawa wasu suka ce ita wannan kalmar ta tauhidi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani wasu suka ce a tana kuma zuwa ga al-islam tan id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa awsa biha kenan wa awsa bi kalimati al-islam sai yayi wasiya da wannan kalma ainihin ta musulunci zuwa ga ƴaƴansa da kuma ainihin jikokinsa Allah subhanahu wataala yake ta waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un domin ya zamo sun koma zuwa gare ta wannan la'allahum yarji'un malaman tafsiri sun yi sabani zuwa ga me take komawa wasu suka ce tana kuma zuwa ga al-ja'alul madhkur kenan ja'alaha kalimatan baqiyatan liyarji'u ilaiha sai Allah ya sanya ita wannan kalma ta tauhidi ta zama wanzajjiya samammiya a cikin zuriyar annabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam domin duk lokacin da mutun ya samu zamewar kafa to daga baya koma zuwa gare ta duk lokacin da santsi ya dauke shi to ya saki dawowa zuwa ga wannan kalma ta tauhidi ma'ana za a samu wanda suke riko da ita ba za a samu lokacin da babu wannan kalma ta tauhidi ba wasu suka ce wannan shine la'allahum take da alaka da wannan ja'alu din wasu suka ce a'a ita wannan la'allahum yarji'un tana da alaka da kalmar farko da aka ce wa id qala ibrahim li abihi wa qaumihi domin ita id zarfi ne mabani ala sukun fi mahalli nasbin kenan wadhkur id qala ibrahim kenan wadhkur li qaumika ma jara bainahu wa bain qaumihi la'allahum yarji'una ila sirati wa aqidatihi ina fatan ana ganewa ma'ana kaman ana cewa manzo alaihi salatu wasalam su wayannan mutanen naka masu ra'ayin riqau da suke cewa inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun mu mun samu iyayenmu akan wani addini akan wani tafarki akan wani gwadabe wanda mu kuma da wannan zami koyi ba za mu karkata daga abin da suka tafi akai ba ma'ana duk abin da suka samu iyaye akai ko mai kyau ne ko batacce ne to za su rike to anan in muka duba da yahudawa da nasarawa da musharkan larabawa kowanne suna danganta zuwa ga Ibrahim alaihi salam yahudawa suna cewa Ibrahim alaihi salam bai yahude ne nasarawa suna cewa ba nasare ne mushrikan larabawa suna cewa su addininsa suke bi Allah sai ya raba gardama yace ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana minal mushrikin bai daga cikin duk wannan ukun gabaki daya to a bisa kaddara cewa ma yadda kuke fada cewa shi kuke bi ku mushrikan larabawa to in gaske ne shi yanzu ya saba ma iyaye da kakanni a wajen bautar gumaka tunda yace innani bara'un mimma ta'budun ni na barranta daga abinda kuke bautata mawa ba Allah ba to in gaske ne shi kuke bi kuma yanzu tunda iyayenku suna bautar gumaka to ku barranta daga wannan bautar gumaka ku bi hali irin na babban kakanku Ibrahim alaihi salam in dai gaske ne kuma biya ne gare shi to kenan sai zama la'allam rajiun tana komawa zuwa ga wancan uzkur din kenan ka ambata musu wannan kissa su fahimci cewa su ba mabiyan Ibrahim alaihi salam na gaskiya bane in mabiya ne na gaskiya to duk abin da suke su watsi da shi su dauki aqida irin tasa su dauki addini irin nasa su kuma dauki hali irin nasa to shine anan mai tafsiri yace wa kur qissata ibrahim ka ambaci kissan ibrahim ma a kaumihi tare da mutanansa wato ana kira ga manzo alaihi salam litatasalla biha domin ka samu saukin damuwa ta hanyar jin wannan kissa amma tulaqihi dangane da abin da kake haduwa da shi min qaumika na daga mutananka ma'ana duk rashin mutuncin da za su yi maka to san yi ma wani annabin kafin kai duk wata turjiya da za su yi maka sun yi ma wani annabi kafin kai kuma sun yi wa badadayin Allah Ibrahim alaihi salam kenan ba kai ne faro ba kai hakuri kaman yanda su ma suka yi hakuri shi yasa wasu suke cewa mutuwar yawa kaka duk lokacin da ka ji wani abu mara dadi ya samu suwani 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 to zaka samu saukin damuwa a cikin zuciyarka cewa ashe wannan abun ba kai ya so mu shafa ba kenan kai din nan ba baya ka ci ba ba abinda ka zo da shi nagarta ce ba shi da shi ba halin mutanen ne yake haka to shine abinda mai tafsiri yake nunawa kenan da ta salla domin ka samu saukin damuwa bi hada wannan kissa amma tulaqihi dangane da abin da kake haduwa da shi min kaumika daga mutananka shine ka fada musu iqala ibrahimu li abihi yayin da ibrahim ya fada wa babansa wa qaumihi da mutanansa yace innani bara'un ni mabarranci ne yace ai bari'un mimma ta'budun mai bari mai yin baran-baran ne da abin da kuke bautata mawa illa alladhi fatarani shine khalaqani sai dai wanda ya kage halittata shine Allah subhanahu wataala fa innahu sayahdin to shi tabbas mai shiryar da ni ne yurshiduni lidinihi zai shiryar da ni zuwa ga addinin sa kaman yadda muka fada a jiya cewa wannan hidaya guda biyu ce ko dai ta dalala ko tawfiqi ma'ana duk biyun yake nufi Allah mai nuna mun gaskiya ne ko mai tabbatar da ni ne a bisa aikatata yace waja'alaha ay kalimat at-tauhid mai tafsiri yace wato ita ce kalma ta tauhidi al-mafhumatu min qawlihi wacce aka fahimta daga fadarsa inda yace inni dhahibun ila rabbi sayahdin wannan shine abin da mai tafsiri ya ambata amma waɗansu malamai sun yi masa gyara suka ce ita wannan kalmar inni dhahibun ila rabbi sayahdin ba ita ce ake nufin kalimatan baqiyatan ba domin idan muka duba anan Ibrahim alaihi salam lokacin da mutanen suka bujire masa to sai ya nuna cewa bai ga ta zama a cikin su ba zai yi kaura daga inda suke ya tafi inda zai samu ya addini kenan ashe wannan inni dhahibun ila rabbi ba ita ce kalimatan baqiyatan ba ina fata an gane domin idan muka duba dalilai guda biyu shi dhamiri ya fi komawa zuwa ga abin da yafi kusa kun ga a ce wannan ha ya koma zuwa ga innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarni shi yafi sauki da a ce ya koma zuwa ga wata jumla da take wata sura wanda tana nesa da wannan sura da muke karatu ina fata kuna ganewa ko kuma abinda aka ce id qalahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin to wannan shine abinda yafi dacewa da a ce wannan wakilin suna ya koma zuwa gare shi ba abinda shi mai tafsiri ya rubuta ba ina fata kuna fahimta to shine yasa ta kalimatan baqiyatan wata kalma wanzajjiya fi aqibihi shine sai fi dhurriyyatihi a cikin dhurriyarsa fala yazalu fihim man yuwahhidullah ba za a rasa wanda yake kadaita Allah ba a cikin zuriyar Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah yayi wannan la'allahum shine mai tafsiri yace qaumaka wato domin mutanen ka yarjiuna ya zamo sun koma amma hum alaihi daga barin abinda suke kansa mena ta'assubi na daga ra'ayin riqau ala batilin akan barna ila dini jaddihim su koma zuwa ga addinin kakansu ala'ala wanda shine na can sama sama Ibrahim alaihi salam wa huwa a'zamu abaihim kuma shine mafi girma da daraja a cikin wa'ancan ubanni nasu wa mahattu fakhrihim kuma shine bagiran alfaharin su duk wata tutiyar su da tinkawan su to yana koma zuwa ga Ibrahim alaihi wa nabiyina salatu wassalam wal mujma'u ala muhabbatihi kuma duk sun hadu gabake dai a bisa san sa da ba yahude da ba nasare da mushrikin balarabe duk suna san ibrahim alaihi salam sun yadda mutumin kirki ne sun yadda akan saiti yake wa shine wa haqiyati dinihi da kuma dacewar addinin sa minhum a sabanin suna su addinin hina khalafa abahu wa qauma yayin da ya saba wa babansa da mutanansa wata barra minhum ya barranta daga gare su wa kale yace innani bara'un mimma ta'budun ni mani sanci ne mabarin abinda kuke bautata mawa ne fata barra'a mimma hum alai sai ya barranta daga abinda suke kai wata masaka bil burhan yi riko da hujja fa huwa idan to kenan shi ibrahim alaihi salam aula shine mafi cancanta bi an yasluku maslakahu subi tafarki irin nasa filist dilali a wajen kafa hujja sai Allah subhanahu wataala ya ce
bal matta'tu haula'i wa aba'ahum hatta ja'ahum al-haqqu wa rasulun ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون
الله سبحانه وتعالى يتي بل باهك لمرين يكبا متأت هؤلاء وآباءهم naji yadda wayancan dadi su da ubannin su hatta ja'ahumul haqqu har gaskiya ta zo musu wa rasulun mubin da kuma manzo wanda yake mabayyani ko kuma mai bayyanawa walamma ja'ahumul haqqu yayin da gaskiya ta zo musu qalu hadha sihrun sai suka ce ai wannan sihiri ne wa inna bihi kafirun kuma mu masu kafirce masa ne wa qalu suka ce laula nuzila hadha alquranu me yasa ba a saukar da wannan alqurani ba ala rajulin ga wani daga cikin mazaje min alqaryataini daga wayannan alqaryatai guda biyu azimin mutumin da yake wato ainihin babba mai daraja Allah sai ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik shin su ne suke rarraba jin kan ubangijinka nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum Allah yace mu ne muka raba abubuwan rayuwarsu a tsakanin su fil hayati dunya a rayuwar duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin kuma muka daukaka sashen su sama da sashe ta fuskan matsayi liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya domin sashen su su riki sashe a matsayin laborori wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un kuma jin kan ubangijinka shine mafi alkhairi sama da abinda suke tarawa wannan ayoyi Allah subhanahu wataala yana nuna wa mushrikan larabawa a kebe irin tagomashin da yayi musu da kuma daga kafa da yayi musu da hakurin da yayi da su duk da saban da suke yi da kuma irin nuna daga wasu da wuce gona da iri da nuna bani na iya akan sha'anin addinin kansa da kuma tagomashin da Allah yayi wa duniya a baki daya wannan shine abinda wannan ayoyi suke nuna mana a dunkule Allah subhanahu wataala bayan ya nuna mana irin kangara da taurin kan da mushrikan Quraishawa suke yi wa manzo alaihi salatu wassalam a lokacin sauke wahayi da har ma bayan wafatin manzo alaihi salatu wassalam to sai yace bal ba haka lamarin yake ba wannan bal lil idrab idrab guda biyu akwai ibtali akwai intiqali wannan idrab ne intiqali yanzu an cira tu daga wata magana zuwa ga wata magana wanda ake so a nuna irin yanda Allah yake da tausayi da kuma gwaggwaban jin kai ga bayinsa duk da saban da suke wa inna rabbaka ladu maghfiratin linnasi ala zulmihim Allah subhanahu wataala ma'abocin gafara da jin kai ne ga mutane duk da zaluncin da suke yi ma'ana Allah baya mu'amalantar mu da irin laifukan mu da yadda muke yi mu Allah laifi zai mu'amalance mu da irin halayyar mu to ba wanda zai numfasa ba wanda zai iya rayuwa walau akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba da a ce duk saban da muka yi Allah sai yayi sakamako to ba za a samu koda kiyashi a ban kasa ba to shine Allah yake cewa bal ba haka lamarin yake ba matta'atu ha'ula'i wa'ancan kangararrun masu kunnuwan kashin mun ji yadda su dadi wa aba'ahum da kuma ainihin ubanninsu yau sabo gobe sabo ba ra sabo bana sabo bade ma sabo za su sabo da dare da rana a koyaushe sabon Allah suke duk wani motsin su kangara ce suke wa Allah subhanahu wataala wannan bai hana Allah ya ba su abinci ba bai hana Allah ya ba su lafiya ba bai hana Allah ya ba su maduduwar dukiya ba domin da a ce sabo zai hana Allah ya ba dan adam abinci ko lafiya ko rayuwa to da a yau babu wani bayu ne ko ba nasara ko ba maguje a ban kasa amma karshe yanzu kila inda za a yi bincike sai a samu mafi kudi a duniyan nan kila ba musulmi bane kila mafi wadata da dukiya da kamfanoni na ji da fada wala Allah ma yaki yake da addinin musulunci to saboda ita duniya bata kai karan kadamiya a wajen Allah ba mutun yana sabo Allah yana antayo masa dukiya mutun yana kalubalantar Allah Allah yana daukaka shi a duniya ana sanin sa mutun yana kokarin dakile addini Allah yana kara masa lafiya da magoya baya saboda duniyar ba komai bace a wajen Allah amma da inda yana da hankali yayi tariyar baya wanda suka yi kangara sun kai labari ba su kai labari ba ko wanda ka sani ko wanda kake jin labari to shine Allah yake cewa mun ji yadda su dadi ku dubo Walid ibn Mughira Allah subhanahu wataala yake cewa zarni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida zarni Allah yace barni wa man khalaqtu wahidan wannan wahidan ko dai ta koma zuwa ga Allah wanda ni kadai na halicce shi wani bai taimaka mun ba ko kuma na halicce shi shi kadai haka yazo zika a duniya ko dan zare babu ka taba ganin mai kudi da yazo da akwatin kudi ko ka taba ganin wani wanda zaka ce mai dabbobi an haife shi da dabbobi baka taba gani ba haka yazo sai da aka yi karo karo makil aka yi masa aski sai da aka yi karo karo aka yi masa tufafi wala Allah ma da aka haife shi ko dan zanan goyo babu sai da aka kawo gudunmuwa haka mutun yazo a duniya wanda ta haife shi amma ta san me zai yi ba ballantana shi to amma kuma Allah ya wadata shi Allah yake cewa waja'altu lahu malan mamdudan nasanya masa dukiya mai yawan gaske wa banina shuhudan kuma ga ƴaƴa wanda suke halarce ma'ana rayuwa irin waccan kasaita da isa shine kana gida ƴaƴanka suna gida ba sai an fita nema ba yanzu cinyewa kace danka ɗaya yana America ɗaya yana Ingila ɗaya yana Faransa ɗaya yana kaza ila zaka alfahari da wannan to su abun alfaharin kowa na gida nema sai dai a tafi a nemo su suna zaune shine wa banina shuhuda Allah subhanahu wataala ya shimfida masa dukiya shimfidawa kuma duk da yiwanta ma fama yatubu an azid kuma yana tsammanin ma a ƙara masa to kenan ashe abin da Allah ya faɗa anan abu ne wanda yake waki su ma sun san shi yana faruwa mun ji yadda su dadi su da iyayensu hatta ja'ahumul haqq har gaskiya ta zo masu malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi anan duk da akwai burbushin addini Ibrahim alaihi salam amma Allah bai yi wa mushrikan Qurayshawa gaggawa ba ya share su saboda kangaren su sai da aka daga masa kafa aka turo manzo alaihi salatu wassalam ya zo da alqur'ani ya jaddada addinin Ibrahim alaihi wa nabiyina salatu wassalam ma'ana aka yanke musu kowace hujja aka yanke musu kowane hanzari hatta ja'ahumul haqq har sai da gaskiya ta zo musu kun ga anan Allah subhanahu wataala sai yake nuna mana abinda suke sifanta alqur'ani da shi ba haka bane alqur'anin nan gaskiya ce wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal da gaskiya muka saukar da shi kuma da gaskiyar ya sauka shi alqur'anin gaskiya ne kuma Allah gaskiya ne saboda haka da gaskiya yake zalika bi annallahu huwal haqq Allah shine gaskiya kuma zancansa gaskiya ne to shine Allah yake cewa hatta ja'ahumul haqq har sai da gaskiya ta zo musu kuma wa rasulun mubin wato ka duba laga qur'ani da an tsaya hatta ja'ahumul haqq to sai wani yace to ai kila ba a fayyace suka gane gaskiyar bace domin alkhairi zai iya zuwa wani bai karbe shi ba saboda bai san alkhairin bane wani abu na daidai zai iya zuwa wani bai san daidai bane shi sa bai karba ba to amma kuma wa rasulun mubin sai da manzo ya zo wanda ya fayyace musu zare da abawa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun sauke maka alqur'ani domin ka bayyana wa mutane abinda aka saukar musu yau da a ce qur'anin nan yadda ya sauka manzo alaihi salamu tilawa kawai yayi to wani sai ya samu hujja yace shi bai san abinda ake nufi da kalma kaza ba bai san abinda jumla kaza take nufi ba bai san muradin Allah ba to amma duk abinda ake bukata sai da manzo alaihi salamu ya fayyace shi bal wani daga cikin sahabbai yace manzo Allah bai bar duniya ba sai da ko tsuntsu zai gitta a sama sai ya fada mana idan akwai alkhairi tare shi ko sharri sai ya bayyana mana ilimi a cikin sa ban daki da zaka shiga sai da musulunci ya nuna ma ga yadda zaka shiga kwanciya da zaka yi sai da musulunci ya nuna ma ga yadda zaka kwanta abinci da zaka ci sai da musulunci ya ce ga yadda zaka ci abinci to in wannan abu ne na yau da kullun wanda da dan binni da dan kauye kowa zai iya yi ba na ji cewa kina sai an zo an kai mutum an zaunar da shi aje a ce to ga yadda zaka kwanta in ka tashi sai ka kwanta ko in zaka tashi kuma ka miƙe mutum kawai tabi'atan ya san in ya gaji ya kwanta in bace ya ishe shi ya tashi kowa ya san wannan to amma duk da haka sai da musulunci kuma yace to ga yadda zaka yi bacci ga yadda zaka ci abinci ga yadda zaka rayu to idan haka yake a mu'amala ta yau da kullun ina kuma ga addini ashe min babu wala ba za a bar addini ba ai bayanin sa ba to shine Allah yake cewa hatta ja'ahumul haqq har sai da gaskiya ta zo musu wa rasulun mubinun da kuma manzo wanda yake fayyace komai da komai shi yasa sahabbai suka su da addini da manzo alaihi salam ya kai suna ganin abinda suka sani a dama a iya canza masa suna shi yasa manzo alaihi salam lokacin da yake tambaye sahabbai a hajjin ban kwana yace ayu yawmin hadha wani wuni ne wannan suka ce Allahu wa rasuluhu alam kana juma'a ne yace ayu baladin hadha yan makka ne haifafin makka kuma a makka ake magana suka ce Allahu wa rasuluhu alam domin suna tsammani a iya canza wa garin suna a iya kuma canza ma ainihin wunin suna saboda sun sallama komai a wajen Allah subhanahu wataala to shi sa Allah ke cewa rasulun mubin manzo yazo wanda yake fayyace komai dalla dalla duk kidahumancin mutum duk dakikancin sa wallahi sai ya gane bayanin manzon Allah sai dai kuma inadi taurin kai da ra'ayin riƙau da ban ga dama karba ba ya sa mutun yi watsi da wannan to ba ma manzo alaihi salam ba hatta malamai da Allah ya ba su ikon isar da sako zai yi wahala a yanzu wani mutum ya ce sako bai je masa filla filla ba sai dai ya ce abin da aka faɗa gaskiya shi bai dace da abin da yake so ba ko idan ya dauki wannan abin za a dauka ya ci baya ko bai dace da wayewar zamani ba ko wani abin da dai shedan yake masa wahayi ko kuma zuciyarsa to shi yasa Allah yake cewa hatta ja'ahumul haqq har sai da gaskiya ta zo musu wa rasulun da kuma dan sako ma'ana ma da aka ce wa rasulun kenan Allah ya turo shi ba shi yazo a bisa zabin kansa ba kuma yazo mubinin dan ya fayyace muradin Allah subhanahu wataala to shikenan yanzu ga gaskiya ta zo manzo ya fayyace sun karba sun mika wuya a'a walamma ja'ahumul haqq yayin da gaskiyan nan ta zo musu qalu hadha sihrun wa inna bihi kafirun malaman tafsiri suka ce ina ma sun dan rage makan su zunubi anan su ce eh mun san gaskiya ce amma dai bamu ga damar yi ba to kaga laifin ya tsaya na ƙaryatawar ba zai doru zuwa ga yi mu qur'ani jafa'i ba domin mutun yace wa alqur'ani sihiri ne to ƙarin laifi ne akan ƙaryata alqur'ani Allah yace allabina kafaru wa sadu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa alazabi akwai lokacin da azaba za ta dadu akan yar uwarta saboda ƙarin laifi Allah yace walamma ja'ahumul haqq yayin da gaskiya ta zo musu qalu hadha sihrun sai suka ce wannan dabo ne wannan sihiri ne malamai suka ce anan domin su yi masa bakin fenti hatta al'adarsu duk wanda za a ce dan dabo ne mai sihiri ne to an yi masa wani fenti wanda yake baki shi yasa suke ta cewa manzon Allah sahirun kahinun don su nisanta mutane daga barin sa sai suka ce hadha sihrun wannan sihiri ne to akan haka kuma wa inna bihi kafirun mu masu kangare masa ne mu masu rashin yadda da shi ne wato abinda zai baka tausayi su suna ganin hukuncin da suka ya tabbata to tunda ya tabbata sai suka gina hukunci na biyu akan sa dan in kun kalla anan hukunci biyu suka yi shi alqur'ani sun yi masa hukunci da cewa sihiri ne hukunci na farko kenan to tunda sihiri ne bina'an ala hadha to tunda shikenan mu mun gamsu sihiri ne mun gamsar da ku sihiri ne to inna bihi kafirun to dalilin kafir sai mun saboda yana sihiri ba wai yana gaskiya ba su anan abinda suke gani sun wato wautar da hankulan mutanen su dan kada a zarge su cewa gaskiya suka ƙaryata domin a ce ka ƙaryata gaskiya a matsayin ka san gaskiya ce za a gabe kanka za a ga wautarka to amma idan ya zamo gaskiyar nan mutum sai da ya mata bakin fenti ya nuna cewa wannan shine dalilin rashin karba to yana ganin uzurin sa zai karbu ina fata kuna fahimta to shi yasa sai suke cewa lalle alqur'anin nan sihiri ne akan haka kuma mu mun kafirce masa wa qalu sai kuma suke cewa laula nuzila hadhal qur'an wato shi duk mutumin da baya son gaskiya idan ya gini daya yana ganin kaman ginin ya kafu za a karba to kuma zai yi wani tunanin yace to ai kila anan ma za a iya cin gyaran mu to sai a sake kirkiro wani abu da dai sun ce sihiri ne shi yasa musu karba ba to kuma sai suka dawo hali na biyu sai suka ce laula nuzila hadhal qur'an to me yasa ma ba a saukar da wannan abin karantawa ba ala rajulin min alqaryataini akan wani mutum daga cikin wannan manyan garuruwa guda biyu kuma shi ma mutumin azimin ya zama babban mutum ne ba ga magarin mutane ba ko dai ya zama cewa wannan hujjan ƙari ne a bisa waccan hujjan ta kangare ma littafin Allah da kuma gaskiya ko kuma ya zamo tunanin wa'ansu ne daga cikin mushrikan Qurayshawa wasu sun yadda alqur'anin saukake ne daga Allah bisa wannan kaulin sun yadda Qur'ani gaskiya ne Allah ne ya saukar da shi to amma kash idan ana so su karba me yasa za a ba maraya me yasa ba za a duba wani hanshakin mai kudi wani babban mutumin da kowa ya sallama masa ba idan yayi tsawa dole a saurara idan yace ai za a yi in yace a bari za a bari in har so ake su yi imani to me ya sanya ba za a ba da alqur'anin ga mai wannan sifar ba wa qalu suka ce laula me ya hana me ma'anar laula kaga anan cin gyara ne yanzu anan cin gyaran Allah suke domin yanzu inda zaka aiki wani mutum ka ce ya kawo wani abu da ya kawo sai ya ajiye can sai ka ce me yasa ka ajiye a can ai da ka kawo shi nan yanzu gyara ka ci ko kuma ka ce yayi daidai gyaran sa ka ci domin kyauta ya kawo nan to yanzu shi wannan sakon da Allah ya kawo eh sun yadda cewa daga Allah ne to amma me yasa kaga kenan sun ci gyaran Allah subhanahu wataala laula nuzila hadha alquran me yasa ba a sassaukar da wannan abin karatun ba ala rajulin ga wani namiji min alqaryataini daga cikin biranen nan guda biyu kuma shi wannan mutumin azimin ya zama babban mutum ne wanda kowa ya yarda da shi malaman tafsiri sun tattauna akan cewa wa suke nufi koko suwa suke nufi da cewa mazaje guda biyu atada an yake to da gare shi yace suna nufin idan a makka ne alwalid ibn mughira domin shi ne katafaran mai kudi mai kuma fada aji a makka kenan a qaif kuma shi ne a sauka urwatu bin mas'ud al-thaqafi domin shi kuma shi ne babban mutum kenan ashe qaryataini ana nufin makka da qaif sannan sura julain din ya zamo walid bin mughira da kuma urwatu bin mas'ud al-thaqafi domin a wannan lokaci da qaif da makka su ne garuruwa mafi girma kuma mafi sanuwa a wajen larabawa a wannan yanki to saboda haka suna ganin ai manzo alaihi salam su ana su sashen in har qur'anin daga Allah ne kuma in har gaskiya ne kuma in har so ake abi qur'anin to ba shi ya kamata a saukarwa ba sai a saukan ma wanda yafi shi sanuwa wanda yafi shi karbuwa mustafa al-adawi hafizahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa at-tashil li ta'wil at-tanzil yace wannan gaba tana nuna munin hasada a rayuwar dan adam domin hasada tana kai dan adam ga mahallaka domin zai ci gyaran Allah ga abin da Allah ya aikata ya kawo misali yace idan muka duba iblis hasada ce ta hallaka shi domin shi yana ganin yafi annabi adam matsayi yace ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin wai Allah yake fada mu haka in ban da tsaurin ido Allah nan ba shi ya halice shi ya halice annabi adam amma wai har Allah bai gano shi ya ta adam ba sai shi ya gano saboda tsaurin ido da kuma nuna isa yace to kaga anan hasada ce ta ja iblis ga kangare mu Allah kuma sai yayi zunubi na biyu shine girman kai zaka ji malaman tafsiri wasu ce girman kai ne laifin da aka so mu saba mu Allah da shi wasu ce hasada ce laifin da aka so mu saba mu Allah da shi domin suna kalla iblis zaka yi cewa hasada da girman kai su ne suka halakar da shi sannan ƴaƴan annabi adam ibnai adam wanda Allah ya kai to a cikin suratul maida Allah da ya kawo kisan su id qarraba qurbanan fatuqbila min ahdihima walau taqabbal min al-akhar qala la aqtulannak Allah yake cewa watlu alaihim naba abnai adam bil haqq ka karanta musu kissa yan annabi adam da gaskiya wasu suka ce qabila da habila hadisi dai bai ambaci sunayen su ba shi qur'ani ko hadisi ba wai dole sai an ambaci sunan mutum ko wurin da aka yi ba kun ga Allah sai aka ce ala rajul min qaryataini ba ambaci rajul din ba saboda rashin ambata sunan ba zai rage armashin kissar ba to anan Allah sai ke ta ibnai adama إذ قرب قربانا yayin da suka gabatar da abin gabatarwa wasu suka ce shi dayan wanda Allah ya karba ya gabatar da dabba ko rago ko wani abu dayan kuma ya gabatar da abin noma kaman kace alkama ko wani abu fatuqbila min ahadihima sai aka karba daga daya daga cikin su walam yutaqabbal min al-akhar dayan kuma sai ba a karbi abin da ya gabatar ba wasu suna cewa wala allama karamin ne aka karbi ta sa ba karbi ta babban ba to ganin Allah ya karbi qurba ko kuma ibada ta wancan shi wanda ba karba sai ke ta la'aqatu lallak sai na kashe ka kai tsaye ba ma'ana kenan wannan hukunci da Allah ya yi shine bai sallama ba ya kai shi ga wannan sannan annabi yusuf alaihi salam in muka duba shi da ƴan uwansa abin da ya faru kenan lokacin da suke ta la yusufu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba sai suka ce inna abana lafi dalalin mubin to saboda haka kenan duk lokacin da Allah ya yi hukunci to tsiran dan adam ya sallama Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalati ko risalata Allah subhanahu wataala shine ya san inda yake saka sakunansa shi yasan inda yake bada amanarsa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar ubangijinka shi yake halitta abinda yaga dama kuma ya zabi abinda yaga dama li'annahu la yus'alu amma yaf'al saboda shi Allah ba wanda ya isa ya tambaye shi dangane da abinda yake aikatawa me yasa ka aikata kaza ko me yasa baka aikata kaza ba to saboda haka shine wato annan suke kalubalantar Allah suke cewa me yasa ba a saukar da alqur'ani a wajen wani babban mutum sananne wanda idan ya fada za a yadda cewa abin nan gaskiya bane Allah sai ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik shin su ne suke rarraba jin kan ubangijinka ma'ana kenan kyautar annabtar kenan su ne masu ta cewa ma akai sai an nemi shawarar su sai da zabin su sai a inda suke so a sa annabtar sannan a saka ahum yaqsimuna rahmat rabbik shi sune suke raba jin kan ubangijinka annabta da risala da dukkan tagomashi da Allah yake ma annabawa sune masu rabawa to ba ma babban abu irin annabta da manzanci ba nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya rayuwar tasu ma a duniya wacce take bata taka kara ta karya ba bata ja abawa ta tsunka ba mu ne muka raba wannan ba su suka raba ba dan Allah wa zai daga hannu yace arzikin sa shine ya tsara wa kansa shi ya debo ba wanda ya isa ka haifi da ya fi ka kudi ka haifi da ya fi ka arziki ka haifi da ya fi ka ilimi kai ba ma dan da ka haifa ba wani zaka dauko a matsayin yaro a matsayinsa yaro na shagonka na kantinka ya zo ya fi ka kuɗi ya dama kai shanye almajirinka wanda kai ka rubuta masa al'an baki ka dake shi ka mangare shi ya zo ya zamo babban malami mufti kai kuma kana nan a tsugune inda kake sai dai ya zo ya ce wannan malamin mu ne ya mutunta ka domin ai kai ne mafari amma dai ya ma fintin kau inda a ce kai malamin kake bada ilimin sai ka fi shi kai mai gidan dan kasuwar da kai ne mai bada wannan arzikin to sai ya zamo kai sama da yaranka kai uba da kai kake bada matsayin sai ka fi dan da ka haifa ku sheda ne zaka iya ganin wani mutum gashi nan wani fitaccen dan daƙiƙi daƙiƙi wallahi wani ma bai da fasahar magana magana ma bada-bada zaka je na yi amma ga kuɗi na fitar hankali bai iya wani yare ba ma sai na mahaifiyarsa fulatanci hausa barbarci kadai ya iya bai iya larabci bai iya turanci ba amma kuɗi mahaukatan kuɗi bai san abin da ya mallaka ba ta fuskan kuɗi da kadarori wannan shi kuma gashi wayayye iya magana turanci kakale amma kuma gashi nan talaka bai da wani abu idan yayi magana sai an saurari sama da kowa ya yi zanzaro ya yi tonaci ba ko kwabo ka gani to a sheda a ce wayewar ita ke ta samu kudi wancan dan bokon mai digiri mai kaza shi ne fi kowa kudi inda a ce rashin ilimin zamanin zai sa ba za a yi kudi ba to ba wani ba kauye da bai boko ba da zai yi kudi da sai a ce duk mutanen karkara ba za su yi kudi ba amma yanzu nawa ne zaka gani da turancin naka da komai ka zama leburan mutumin karkara ka zama dan da kansa ka zama bitatan dinsa ya daka ma tsawa dole ka ce ranka ya dade mai gida kuma ka iya turanci bai iya ba ka yi boko bai yi boko ba to wannan zai nuna maka ashe aikin Allah shi yake yin sa yadda ya ga dama wannan abin da shafi rayuwar duniya kenan to in ya zamo abin da bashi da wani muhimmanci a wajen Allah saboda Allah yana cewa da duniya ta kai kwatankwacin matsayin fiffiken sauro a wajen Allah to da kafiri ba za a bashi koda makwarwar ruwa da zai sha ba to wannan duniyar da ba ta a bakin komai ba mu aka ba rabon a tsakanin mu ba kasawa akai aka ba kowa aka raba aka kuma tun kafin ka zo duniya wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katli rizqihi shi ake farawa kana cikin mahaifiyarka wallahi arzikin ake fara rubutawa kuma duk wayanka duk bazanka duk hadamarka ba za ka tsallaka fitika daga cikin abin da Allah ya rubuta ba dayan biyu ko kai hakuri ka samu ta kyakkyawar hanya ta halal ko ka kasa hakuri ka yi hauma hauma kai zalunci kai danniya kai babake ne kai kafar ungulu su dai ne ba kari abin da Allah ya rubuta din to shi in ka san wannan sai ka saka ranka inuwa kuma ka sallama ma Allah subhanahu wataala to shi yasa Allah yace nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya mu ne muka raba musu hatta rayuwar su a duniya sannan warafa'na ba'dhum fawqa ba'dhin darajatin muka fifita sashen su akan sashe da matsayi da daukaka da darajoji me yasa Allah yayi wannan liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukuriyya domin sashe su riki sashe a matsayin leburori domin sashe su riki sashe a matsayin yan kwadago wani zai ce ina ma duk duniyar nan Allah ya ba kowa kudi mu ce wayyo da an shiga wahala ai kowa yayi kudi to kace an shiga wahala mara iyaka saboda wane ne zai yi ma wani wanki da guga wa zai gina ma wani gida wa zai zama telan wani wa zai kwashe ma wani bahaya wa zai ma wani faskare waye zai dauka ma wani dako kudi kake da su ina da kudi in kace zo ka dauka min ita ni ma zo ka dauka min kudi ne ina da su to kaga shikenan kowa wahala ta same shi to amma Allah sai yayi wannan rabon ba wai dan shi wanda aka ba an nuna yafi kowa ba ba dan yayi kafafa da alfahari ba shi wancan da aka tsuke duniyar a wajensa shi kuma ba dan an tsane shi ba ba dan ba a son sa ba kai bal domin ma a rage masa kaya niki niki saboda dakon masu kudi wanda suka je lahira da shi nauyin ya fi talaka kai yanzu sheda ne yanzu idan aka dawo daga kasar waje da wanda ya taho da yar da kasa ta hannu ba komai sai kayan sawa da wanda ya taho da dila biyar wa zai sauri fita daga airport mai jakar hannu da ya zo kawai shikenan aka buga masa sam ya shigo shikenan yalla sai ya wuce kai kuma mai diloli fa sai na'ura ta haska an gani a dora kan sikeli in ma aka rena ajawalin ka ce sai an kwance a game a ciki to saboda me saboda kaya niki niki to haka lahira take wanda ya zamo babu bincike da yawa ni na san cewa yanzu inda za a zo a ce a kawo masu lissafi da wanda yake da 10,000 da mai miliyan 10 wani ne za a yi saurin kirgewa a wuce mai 10,000 mai miliyan 10 ai kaga dole sai an dauki lokaci to hadisi ya ce ranar tashin alkiyama za a tambayi dan adam ammalihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu kudinsa ina ya samo su sai ka gama bayani fitika da kwandala albashi na ne kasuwanci na ne sadaka aka bani a'a sama da fadi yayi uruuru yayi sihiri yayi zamba cikin aminci yayi duk sai ka gama bayani to sai kuma azo to kuma ina ka kashe su nan kuma sabon bayani ka samu ta kikkiawan hanya Allah kiyaye idan ka bada ta mummunar hanya to anan ma zaka fara a ciki to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya sanya mutane suka zamo mabambanta kai mawadaci duk wadatarka sai ka karu da lebura wanda ba shi da komai ka karu da shi ta me ta yi maka hidimomi ta yi maka ayyukan da kake so shi ma kuma talakan ya karu da kai ta fuskar me ta fuskar ya samu abubuwan biyan bukatar rayuwa a lokacin da ya maka ayyukan da ka dora masa saboda haka kenan Allah shine yake gudanar da al'amura ta fuskar hikima ta yadda kuma a gefe daya da a ce duk an yi mutane talakawa gaba daya yadda ka san berayen masallaci kowa ba mai kokobo to ya zama dhaifu talib wal matlub ba wanda zai taimaka ma wani ko kana so ka taimaka kai ma taka ta ishe ka to kun ga shi yasa sai aka surka wani lokaci kaga wayansu Allah ya jarabe su family ne talakawan su ne majority tamarin din su duk talakawa ne wanda ya kudi a cikin su ya sha wahala duk wanda ya tashi shi zai rufo kasan ba wahalan dai abin tausayi irin wanda Allah ya basa kudi a cikin dangi fakirai kowa da ya dauko sharar sa kai zai dora ko dai ka biya masa ko ya zage ka to ba lokaci zamu tsaya a nan an nuna mun lokaci sai Allah kai mu gobe mu dora abinda muka yi daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya galar da mu daidai din Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu da mana mai albarka ya Allah wannan hali da muke ciki Allah kawo mana sassauci ka kawo mana taimakon ka da jin kanka zabukukan da aka yi ya Allah tun daga matsayi na shugaban kasa zuwa gwamnati ya Allah kai ne ka ba su wannan matsayi muna roko ka sa su zama rahama ga bayinka yan uwa abinda nake faɗa mana har kullun an yi zabukuka an gama koda gwaninka bai samu ba to ka yadda wanda Allah ya ba tun kafin ai zaben da ma Allah ya tsara abinda ya rage mu bi su da addu'a Allah sa su zama alkhairi gare mu ya Allah ka zauna daga san mu lafiya shugabanninmu Allah ka riko da hannayensu inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon dorawa inda suka kuskure Allah ka ba su ikon gyarawa ƴaƴan mu maza da mata Allah ka shirya mana su Allah ka riko da hannayensu Allah ka saita tunaninsu Allah ka dora su akan daidai musulmin da ba su da abin yi Allah ka hore musu abin yi wanda suke da abin yi Allah ka rika ka sanya masa albarka marasa lafiyar mu na gidajen asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara mana lafiya ka ni'imta mu da da'a da lafiyar da ka ba mu yan uwa ma'aikata da suke da haƙoƙi da suka makale Allah fito musu da haƙoƙin su wanda suke neman aiki ko admission daga cikin ƴaƴan mu da kannan mu Allah ka ba su kuma ka sanya albarka ya Allah ka saita shugabancin kasar mu ya Allah ka saita shugabancin kasar mu Allah ka ba mu kyakkyawan jagoranci da shugabanci ya Allah ka yaye mana dukkan matsaloli da wanda muka san da wanda bamu sani ba akwai dan uwa mallam Isma'il daga cikin masu yin recording wanda Allah ya karbi ran dan sa a saka wannan yaro nasa a cikin addu'a Allah gafarta masa Allah ya yafe masa Allah ya kyauta makwancin sa kuma Allah ya baiwa iyayen ladan duriya da hakuri mu kuma Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani mai kyakkyawan karshe qallibal qulubi sabbit qulubana ala dinika ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin to masha Allah madana